de VOA Fabri. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarki Hashim Jumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin mu na hannu. A yau ranar Laraba 31 ga watan Agusta na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa jamhuriyar Niger na amfani da fasahar zamani don samar da ruwa da yakar fari da ke addabar yankunan. Sai kuma shirin ciwon kyamace wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban majalisar tsare-tsare a yankin Taiwan na kasar China, Qiu Taishan, zai kawo ziyara nan Amurka a farkon watan Satumba mai kamawa. Jami'in yankin na Taiwan zai gana da takwarorinsa na Amurka, sannan zai yi jawabi a wasu manyan taruka biyu da za a yi a Washington, waɗanda za su mai da hankali kan dangantaka a mashigar yankin Taiwan. A halin da ake ciki, fadar White House ta ce China na ci gaba da kokarin ganin ta mai da ayyukanta da sojin take yi a matsayin wani abu da ya zama jiki, inda jiragenta kan yi shawagi a daidai layin da ya shata mashigar. Ita dai China tana adawa da duk wata ganawa tsakanin jami'an Amurka da na Taiwan, inda ta kwatanta tattaunawar 'yan majalisar dokokin Amurka da na jami'an Taiwan a matsayin tsokana, lamarin da har ila yau ta ce ya sabawa 'yancin gashin kan da Beijing ke da shi. Mikhail Gorbachev, mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu. Gorbachev ya rasu ne a ranar Talata a wani asibiti da ke birnin Moscow, shekarunsa 91. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alhininsa dangane da wannan rashi kamar yadda kakakinsa Dmitry Peskov ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Interfax. Yana mai cewa a yau Laraba Putin zai aika da sakon Telegram da mika ta'aziyarsa ga iyalai da abokan Gorbachev. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana Gorbachev a matsayin mutumin da ya taka rawar da babu wanda ya taka wajen kawo ƙarshen yakin cacar baka ba tare da an zubar da jini ba. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka James Baker ya ce tarihi ba zai manta da Gorbachev ba saboda irin rawar da ya taka wajen ɗora ƙasarsa kan tsarin demokradiyya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Kyiv. Gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta Zaporozhye ke ciki, yankin da ke ƙarƙashin ikon dakarun Rasha. Rasha da Ukraine na zargin juna da kai hare-hare a yankunan da ke kusa da tashar, lamarin da ya sa shugabannin duniya suke fargabar kada a jangulo aukuwar bala'in nukiliya. A dai cewar jaridar New York Times, akwai alamu da ke nuna cewa tashar nukiliyar ta taɓu sanadiyar wasu hare-haren da aka kai a kusa da yankin. Sannan an ga hayakin da ke tasowa daga wutar daji da ke ci a kusa da yankin ta lullube tashar. Jaridar har ila yau ta rawaito cewa ana fatan a yau Laraba tawagar za ta kai ziyara a tashar. Ana kuma sa ran tawagar ta hukumar IAEA da ke sa ido kan tashoshin nukiliya za ta kwashe kwana guda tana aikin dubiyar, a cewar wani jami'in Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hankulan mazauna yankunan karkara ya fara kwantawa bayan da ƙasar ta fara amfani da wata fasahar zamani da za ta samar da ruwan sama don yaƙar fari da ke barazana ga tsaron abinci a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a mai Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Daukewar ruwan sama a wani lokacin da ake tsakiyar ayyukan noman damana wani mummunan al'amari ne da ya fara wanzuwa a 'yan shekarun nan a Nijar, ƙasar da ke tsakiyar yankin Sahel, wacce galibin jama'ar ta ke dogaro da yanayin damana don tanadin abincin mutane da na dabbobi. Saboda haka shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya umarci masana sha'anin kimiyyar sararin samaniya su samar da hanyoyin magance wannan matsala. mafarin kaddamar da ayyukan harbin gizagizai ta hanyar amfani da wasu sinadaran musamman. Dr. Kacallu Lawan Gabciya shine babban daraktan ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa.
Mutanen da ya kamata su sani da cewa ba ira ruwa ba buke ko kuma muna sa ana ruwa. Bisa gizagizan da ake gani su ne muke zuwa har da sawan ga sinadaran wanda muke ake da shi. Turance shi ne ake cewa silver aureus da salt guda da mai. A sa shi ko ƙasan girgije ko a sama shi. Girgin nan yana iya duka wani ake. Kasan a cikin gizagizai in ana so a samu ruwa. Sai an samu kwayoyin ruwa sun girma in suka yauni bisa iya zama sama sai su faɗo shine ruwa ba wani abu ba.
Kungiyoyin ma'aikatan karkara sun bayyana gamsuwa da wannan mataki ko da yake abin ya zo cikin yanayin bazata a cewar shugaban kungiyar platform Paysan Kibobanya.
Ba a shaida muna ba sa a yi wannan aiki. Yana yiwuwa a buge gajiyar nan sai a samu ruwa wanda zai zo ta yi banna. Amma inda an shaida ma mutane sai mutane su tsara kansu kowa ya kama jikin shi tunda ba a san ba yaya ne abin zai wakana. To amma duk abin da zai ba manoma ruwa cikin gonakinsu mu wannan abu muna yaba shi tunda matsalan ruwa shine babban matsala da a gare mu.
Sai dai kwararru a wannan fanni sun tabbatar da cewa aiki ne dake gudana cikin hikima da lissafi a kimiyance.
Kusan mu aikin mu nan a Meteo lalle kowane rana kanmu na sama muna kallon abin da yake faruwa. Mun san ina da ina ne aka rasa ruwa. Ai ba a zuwa inda ake ana ambaliya a ce kuma a je a harbi gizagizai a yi wannan. Dan shine aka ba mu muke coordinating kin wannan aikin. Nan kiran da Yusuf Lamitu da sauran mu muke duka mu muke bada kuma umarnin a je a yi.
Binciken masana ya yi nuni da cewa gizagizai a mafi yawancin kasashen Afirka kan fitowa daga gabas nufi yamma. A bisa la'akari da waɗannan bayanai ya sa ma'aikatar hasashen yanayi a yayin wannan aiki na harbin gizagizai ke fara abin daga jihohin gabasci da arewacin ƙasa. Lamarin da wani jagoran manoman jihar Difa Abdu Nino Gajango ke ganin
ya kamata ma'aikatan ko gidajen likita su ba da bayani sosai abin da ake aikatawan don a tarwatsa hadirin. Idan hadiri ya watse ko ko abin ya watse ya zo ya fada a tafki ko a wani abu inda dabbobi ko al'umma inda suke shan ruwa ba zai zama wani abu ba.
Daga farkon watan nan na Agusta kawo yau ma'aikatar hasashen yanayi ta gudanar da aikin harbin gizagizai akalla sau goma inda kusan da kyar ake ketare wuni guda ba tare da samun saukar ruwan sama ba a galibin jihohin wannan ƙasa. Lamarin da a fili ake ganin tasirinsa sakamakon yadda gonaki suka yi banya sosai hatta a yankunan da aka yi fama da fari a watan Yulin da ya gabata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule Mumuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Muhammad ya dawo da labarai.
Jirgin ruwan Shipbreak Commander da ke dakon kaya ya yada zango a tashar jirgin ruwan kasar Djibouti da ke gabashin Afirka. Wannan shine jirgin ruwa na farko da ya isa nahiyar dauke da dakon hatsi daga Ukraine tun bayan da Russia ta mamaye kasar a watan Fabrairun bana. Mike Dunford shine daraktan hukumar da ke samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya a yankin gabashin Afirka. Ya ce kayan hatsin da ke kan jirgin ruwan na Brave Commander zai iya ciyar da mutum miliyan 1.5. Saboda haka wannan zai yi gagarumin tasiri ga rayuwar mutanen da ba su da komai a yanzu. Wannan hatsi za a raba shi ne a ƙasar Ethiopia don a taimaka al'ummar ƙasar da fari ya addaba a wani mataki na kaucewa matsalar karancin abinci da ke ƙara ta'azzara. Datse hanyar ficewar jiragen ruwa da Rasha ta yi ya sa alatilas Ukraine ta dakatar da safarar dukkan kayan hatsin da ta noma, lamarin da ya jefa duniya cikin fargabar rayuwar samun matsalar karancin abinci. Babbar jam'iyyar adawa ta UNITA a ƙasar Angola ta shigar da ƙarar da ke ƙalubalantar nasarar da jam'iyyar mai mulki ta MPLA ta samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon jiya, wanda shugaba João Lourenço ya lashe a wa'adi na biyu. A ranar Talata jam'iyyar ta UNITA ta ce ta shigar da ƙorafinta kan sakamakon zaben. Idan har aka yi watsi da ƙarar, jam'iyyar ta adawa na da damar da za ta kai ƙorafinta gaban kotun kundin tsarin mulkin ƙasar, wacce doka ta bata tsawon sa'a 72 ta bayyana matsayinta kamar da dokokin zaben ƙasar suka nuna. Hukumar zaben ƙasar ta Angola ta ayyana cewa jam'iyyar ta MPLA ta samu kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi, nasarar da ta bata damar tsawaita shugabancin ƙasar da ta kwashe tsawon shekaru 47 tana yi. Karshen labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu ta tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, mun karbi bakoncin malama Fatima Ali Muhammad wacce aka fi sani da Yasmin mai nasara a jihar Kano, Halima Abdullahi mai sana'ar sutura, da kuma malama Khadija mai sana'ar kayan kwalam, inda muka tattauna akan irin matsalolin da mata masu kananan sana'o'i suke fuskanta, sannan da irin gudunmawar da suke bayarwa a cikin al'umma da kuma ta fannin tattalin arzikin kasa. To a makon da ya gabata dai mun karkare shirin a daidai sa'ilin da malama Khadija take bayanin cewa
kaman kwanaki da na samu wata matsala, wata customer na taje ta siya a wajen inda nake kai ma supply, sai ta dawo da shi tace ai bai din da yasa bai muni ba daga gare ni bane, ina ga ko na je na siya wanda na jabu ne ko kuma ya riga ya expire ba na ba, so sai ya samu damuwa kin ga na samu ci baya irin matsalolin da ake samu kenan.
A yau kuma za mu tashi ne akan bayanan malama Fatima bayan da ne mata tambaya akan kalubalolin da masu kananan sana'o'i suke fuskanta musamman mata fannin rashin isasshen kuɗi don bunƙasa sana'ar tasu. Ai sauraro lafiya. To malama Fatima, kamar wasu irin kalubaloli ne suke ci wa masu kananan sana'o'i tuwo a ƙwarya?
Duk wani mai ƙaramar sana'a yana cikin kalubale na rashin jari. Kamar ni yanzu business ina alhamdulillah ya karbi saboda ba iya Kano ba, ya shiga jahohin Nigeria da dama, har ya tsallaka African country ma, dan da akwai daga kasashen da aka kira ni ina zaune, aka yi min magana ta WhatsApp, aka yi odan kaya na kuma na tura, kuma muna nan muna ci gaba da mu'amala tare da su. To abin da yake tauye mu, rashin jari yana durkusar da mutum mai karamar sana'a, saboda in ka duba wani dan abin da ke da shi ba wani mai yawa bane ba, amma kuma ga business din yana tafiya. In aka ba mu jari da izinin Allah a Nigeria, kasan mu ta dawo yanda take cikin amincin da take da shi, da kuma in aka tallafa masu kananan sana'o'i insha Allah sai dai a rika kwatance da mu a kasashen duniya, mu ma mu zama ɗaya daga cikin kasashen da ake zuwa ake sara, muke sararwa ba kullun sai dai mu je mu saro ba, muna da yawa, yawan mu kuma zai amfanar da kasan mu, zai amfanar da al'umar cikin kasan mu, kuma yawancin mu da yawa ƴan Najeriya Allah ya ba mu fikira da basira ta sarrafa abubuwa da dama. Saboda ina cikin kungiyoyi na entrepreneurs, ina ganin mata yanda suka tashi suke jajircewa suke yin abubuwa. Yanzu akwai kawata fertilizer take yi, kuma organic ne wannan fertilizer din, kuma ba chemical kuma liquid ne, tana burge ni sosai. Irin waɗannan akwai su da yawa wanda suna juyawa kuma suna da idea, amma rashin kuɗin ne yake dankwafe mu, yake takushe mu.
Malama Khadija, na dawo gare ki. To wasu hanyoyi masu sana'o'i irin naku suke taimakawa al'umma musamman ma wajen bunƙasa tattalin arzikin kasa?
Na san cewa wannan sana'a tana taimakawa tattalin arziki na kasa sosai sosai, domin zaki ga kananan kuɗi suna circulating su shiga hannun wannan su fita, su shiga hannun wancan su fita. Misali yanzu kin gani da sai wannan aiki kin gani tashi, an ce fa na kayan da zan yi sana'a ta da shi, sai kuɗi ya shiga hannun wannan mai kayan, kin ga hakan yana taimakawa. Gwamnati ba za ta isa wa kowa da kowa na aikin, babu matasa da yawa graduates, master students da yawa ba su da aikin ne, kafa sana'a su kai. Ni karin kaina akwai wanda na sani a Kaduna tsire yake siyarwa, he's a graduate, amma suya yake siyarwa. Saboda haka da gwamnati za ta maida hankali ta taimakawa mutane da suke bukatar sana'a, zai taimakawa kowa, saboda in sun maida hankali an kula an ba waɗanda ya kamata kuɗaɗen su shiga hannun su su yi sana'a, zaki ga abubuwan ya dan zo da sauki.
To wannan tambayar take ce malama Halima, menene fatarki akan wannan sana'a take, kuma ina kike so a ce sana'ar take ta kai?
Ni dai fata na ina roƙon Allah ya dafa min ya sa in cimma burina. Ina son dalilin kasuwa in samu abin kaina wanda har zan yi kokari in gana samar da wata gidauniya na taimakawa marayu da sauran mutane gajiyayyu. Kuma ina roƙon mata ƴan uwana a tashi a nemi na kai a koyi sana'a. Sana'a in kana zaune a ɗakin gaba ba sai ka fice ba za ka yi su, ga sanar sana'o da yawa, ba komai zaka ce sai gida an maka ba, ba komai zaka damu mijinka da bani bani ba. To zaka tashi kowa yana sana'ar shi, zaki ga ita rayuwar mata ma fi daidaituwa, kana dan iya magance wata ƴar karamar matsala naka ko na kaninka.
Malama Fatima, har ila yau na dawo gare ki. menene ya ja ra'ayinki ga sana'a da kike yi?
Kinga kamar lokacin da nace miki I was 18 years, akwai wanda yake kawo tankin mai Kano, idan ya kawo shi zai bani ni kuma zan nemo customer zan siyar da shi, zan dora sile 5-5 dan bana dora abin da ya wuce sile 5 ko naira 1 ba ta kaiwa abin da nake dora saboda yana bani shi a farashin kasuwa. To a sile 5-5 din nan ma wahala nake sha saboda in ka duba kasuwa farashi na yafi na kowa tsada. Maybe an kara mai wani abu akan farashin da kowa yake siyarwa, ni na fi son in ga ina bawa wani kuma wani abu da kasuwanci wanda baya cikin shi ba zai gane shi ba. Idan kana business kai a karan kanka zaka ji dadi, zaka yi zama very active ta kowanne fanni. Ni yanzu kaman kin gani alhamdulillah a yanzu haka ba zan iya taba barin kasuwanci na ba saboda muhimmancin shi da yake a gona.
Malama Halima, a ra'ayinki me ya kamata gwamnati ta yi wajen tallafawa masu kananan sana'o'i?
Zaki ga wani Allah masa baiwa da zai yi abu amma ba shi da jarin da zai sarrafa abin nan. Zaki ga wani ma yana da baiwar da in yayi abu zai ma amfani al'umma baki ɗaya ba iya kansa ba. Gwamnati ta duba irin wa'annan, kuma gwamnati ta duba irin yara kanana da zaki ga yaro yana abu kaman a wasa ya je ya kera wani abu. To kin ga wa'annan gwamnati ya kamata ta tsamo su ta dauki nauyin su su yi karatu saboda ko da gaba za su amfani Najeriya. Sannan kuma kamar rashin aikin yi na matasa shi ya kawo kirkicewar Najeriya, shi ya kawo matsalar tsaro, shi ya kawo ta'addanci da yayyawa. To muna kira da gwamnati su yi hakuri su taimaka sai a rage wannan ta'addanci da yayyawa a Najeriya, kuma a taimaka masu kananan sana'o'i da jari.
Malama Khadija, akwai batun farashi ga masu sarrafa abubuwa su saya wanda mutane suke yawan kokawa, da ya kike gani za a iya samun daidaito akan farashi? Ina matsalar
batun farashi dai a halin da muke ciki yanzu su yan kasuwa su suke saka farashin kaya, wanda ke sanya duk inda ka je farashi daban-daban zaka gani akan dukkanin kaya wanda ake siyowa, wanda aka riga aka sarrafa ko kuma abinci, domin suna duba farashin da su suka siya kayan. Amma wani lokaci sai kawai mutum ya naira 10 da ya siya ne yawa sai ƙara naira 1 akai ya zama naira 11, shi kuma wannan yana ji sai ƙara naira 3. To kin ga da a ce gwamnati za su shigo su sanya dokoki ko kuma su saka farashi standing price ma kaya, duk wanda aka kama cewa ya kara farashi a nashi za a iya a hukunta shi. Amma haka ba zai yiwu ba sai gwamnati ta tallafa wa ƴan kasuwa. Misali idan yanzu kaya naira 10 ne, gwamnati sai ta ce to ga naira 30, su ƴan kasuwa sai su kawo naira 70. To a wannan in gwamnati ta ce kar a tsallaka, kar a ƙetara ga farashin da za a siya, kin ga dole su saida haka saboda duk wanda ya saba gwamnati tana ta hukunta shi ta yanda ya dace. Kuma idan za a samu hakan kin ga zai taimaka wajen sauƙin rayuwa. Yau za ka je kasuwa tabbas in ka koma za ka ga cewa wanda ka siya naira 10 a misali haka za ka samu, ba saboda komai kullun yana ƙara kuɗi. Wannan yana ƙarewa ne akan talaka. Su ma ƴan kasuwa ya kamata kin ga su duba cewa mun ƙananan ƴan kasuwa mun muka fi shan wahala saboda kai ba jari bane da kai, amma kuma dole sai ka jujjuya ba za ka zauna ba babu abin.
Malama Halima,
batun farashin kaya da yake ta hawa, gwamnati ke da alhakin sa doka akan kayayyaki na siyarwa saboda a rangantawa talaka gwamnati ta sa doka ta ce ga farashin da ta bayar abu, ko kuma gwamnati ke da alhakin ta sari kaya a hannun ƴan kasuwa sai ta duba mu na al'umma ta na ƴan ƙasa sai mu kuma ta ba mu a farashin gwamnati. Kin ga idan aka yi haka za a samu sauƙin rayuwa.
Mai sauraro kada a sha'afa, shirin ciwon ƴa mace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu yi sallama a cikin shirin a yau. A biyo mu a shiri na gaba idan Allah buwayi ya yi mana ararai. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sautin Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya. Malama Khadija, to menene fatar ki kuma?
Duk da cewa ni rarrafe nake yanzu, ina fatan in bunƙasa har kasuwan duniya saboda duk abubuwan da nake yin sananni ne, in ga kamar su bulbisa ne mai kandi.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru.
Don fara shin zo namu na wannan makon ne da jaridar Lebanon ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda a farkon shafin Talabi ta mana cewa ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Betty Asomo ya ce wani bincike da hukumar yasin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkasa cewa a cikin jandarmomin kasar Jamhuriyar Kamaru an samu sama da jandarma guda 1000 waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar Jamhuriyar Kamaru da takarduna koge yace yanzu dai dole ne a hukunta da su a gaban kuliya sai kuma jaridan Avenir an da ita kuma tace a bangaren hukuman bayar da tallafi na man fetur a kasar Jamhuriyar Kamaru hukumar cewa tayi a kowace rana tana asarar miliyan 4 na fefan kasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta su fitar da dokar da ta cire tallafin na man fetur din a kasar ta Kamaru baki daya jaridar Kamarun Tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar kasar Chadi suka aiko mazo na musamman domin yi wa shugaba Paul Biya godiya a ofisa da ke Benin ya wunde kan yadda ya ba wa gwamnatin rigon kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron suna halin kan kasar da kuma lafiyar juna shugaban rigon kwale General Muhammad Idris Deir Itno ya ce shugaba Paul Biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar Eko Hausan ta kuma cewa ta yi gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan lalata zaɓin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin kasar Jamhuriyar Kamaru jaridar Mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewa hukumar kwallon ƙafa kasar Jamhuriyar Kamaru FIFA tana cikin wani hali na rashin tabbas inda tsohon ɗan takarar kasar Mr. Samuel Eto ya amshi ragamar tafiyar da hukumar a jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewa ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren yan aware sama da guda 1000 ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni 30 da kamfanin bai yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour anda ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na kasar Jamhuriyar Kamaru ya rufe kwaleji-kwaleji guda 134 a faɗin kasar waɗanda ba su ga ka'idodinsu ba ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatar buɗe makarantu sai su bi doka da koda Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gai da Malam Awal Garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici
Shugaban majalisar tsare-tsare a yankin Taiwan na ƙasar China Chiu Tai-san zai kawo ziyara nan Amurka a farkon watan Satumba mai kamawa Jami'in yankin na Taiwan zai gana da takwarorinsa na Amurka sannan zai yi jawabi a wasu manyan taruka biyu da za a yi a Washington waɗanda za su mai da hankali kan dangantaka a mashigar yankin Taiwan A halin da ake ciki fadar White House ta ce China na ci gaba da kokarin ganin ta mai da ayyukanta da sojin take yi a matsayin wani abu da ya zama jiki inda jiragenta kan yi shawagi a daidai layin da ya shata mashigar Mikhail Gorbachev mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu Gorbachev ya rasu ne a ranar Talata a wani asibiti dake birnin Moscow shekarunsa 91 Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alhininsa dangane da wannan rashi kamar yadda kakakinsa Dmitry Peskov ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Interfax. Yana mai cewa a yau Laraba Putin zai aika da sakon Telegram don mika ta'aziyyarsa ga iyalai da abokan Gorbachev. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Kyiv. Gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta Zaporozhye ke ciki yankin da ke karkashin ikon dakarun Rasha. Rasha da Ukraine na zargin juna da kai hare-hare a yankunan da ke kusa da tashar. Lamarin da ya sa shugabannin duniya suke fargabar kada a jangulo a aukuwar bala'in nukiliya.
Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. kamar kore yaushe za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na boahausa.com domin turare shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu amaladan Muhammad Lalo da muka kawo muku wannan shiri tare. Sai salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.